أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يا مسلمي، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أو أن تنسى دعاء ميزان شيء كوكا كرشان زان شيء دمك ميزان شيء أكان لدبان سيد سيروا. A wannan saduwa za mu fara zance a kan abinda aka ki a wurin mai sai da sayarwa. Mutum wurin sai da sayarwanka, kada ka ta gwada kayanka kana arrafa kayanka dewa. Wannan makruhi ne. Ai kayan ga kaza, ai kayan ga kaza. La, makruhi ne. Sa'annan na biyu, kai da kake mai kase kayan mutum, kada ka ta mai bata kayan da kase wurinsa. Makruhi ne. Ka ce kai, ai wannan shaddansa baya da kyau. Wannan makruhi ne. Ka ta yawo kana fadan wannan. Sa'annan rantsuwa a wurin mai sai da sayarwa ko wurin mu'amala. Ai wallahi malam, kayan ga na muka Belgium muka kawo shi kaza ka taransuwa, kan kuwa gaskiya ne. Wannan makruhi ne. Amma in karya ne, haramun ne. Yani kai rantsuwa na gaskiya a wurin mai mu'amala makruhi ne. Amma idan karya ne, wannan haramun ne, ba shakka cikin wannan. Sa'annan yana cikin abin da aka ki wurin mai mu'amala da sai da sayarwa. Shi ne mutum ka zamana kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa, sa'annan kai ne karshen wanda zai fita mai kasuwa. Ana assalamu alaikum sallan asuba, daga masallaci za ka wuce gari, kai ne farko wanda zai bude shagonsa. Amma an kare sallan lishayi, kana cikin kasuwa baka fito ba. Wannan makruhi ne wannan. Sa'annan yana cikin abin da aka ki wurin sai da sayarwa. Mutum kada ka sai da kayan da yake zaka auda. Sawa'an da mita za ka auna, kamar yadda mai kasashen mu Afirka ake sai da mai yadi da mita, ko ko a'a gari ne ake sayarwa da aloka ko da mai ko da kilo. Alhali kai baka san mai mita da kyau ba, ko baka san me yanda ake auna ababai da kilo ko pound da kyau ba. Wannan makruhi ne. Haka cikin abin da aka ki makruhi a cikin sai da sayarwa, shi ne mutum bayan ka sai abu, an yi kasuwa, an yi ciniki, an gama, sai ka dawo ka ce wa a rage maka wannan abin. Shi ma wannan aiki makruhi ne, ya kamata mu yi kokari mu guje shi. Bayan haka za mu yi zance a kan waɗansu hukunce-hukunce da suka danganci sai da sayarwa. Wurin hukunci guda shida za mu yi zance, in Allah ya so ya yarda. Hukunci na farko, sai da gida ko ba da hayi da gidan da yake wani ya haya yana amfani da shi, wannan bai kamata ba. Sa'annan sai da gida ko ba da ayi da gidan da yake mutum kasan za a yi amfani da shi a huska ta haramu, yani aikin haramun za a yi cikin wannan gidan. Ka sayar ko ka ba da hayi haramun ne. Yani wannan gidan da ka ba ka sayar ko ka ba da hayi, in ma za ta dafa giya a cikin wannan gidan ne, ko zai zama mai wurin caca ko wurin alfahsha, to wannan haramun ne ka sayar da wannan gidan ko ka bada hari. Sa'annan sai da littafi na bata, ko kiyaye wannan littafi ka ajiye ka kiyaye shi, ko ka rubuta littafi da yake mai zai zama mai sababin bata mutane, ko karanta littafi da yake zai zama mai sababin mutum ya bata, ko mai ka ba da karatu ka karantar da littafi da yake mai zai zama sababin bata mutane, wannan haramun ne. Sai dai ya zama na sababin da yasa za ka karanta wannan littafi, hadafi mene da yake mai ya inganta shi ne, mai za ka karanta wannan littafi ne sabiri da mai ka ba da jawabi a kan mai fitina da ya zo cikin wannan littafi da abin da aka rubuta saboda mai batan mutane. Za ka karanta ne ka san mai aka rubuta saboda mai ka ba da jawabi ka falkar da al'umma, wannan ba laifi. Sannan tauye haƙƙin mutum a cikin mai aikataccen yanda kake da mutane abu ne da yake mai bai kamata ba, haramun ne, shi ne ake ce magish. Shi ne mutum da za ka mai cuda abin da yake da kyau da abin da bai da kyau ka sayar da shi kan cewa wannan abin mai kyau ne. Matsalan shinkafa ne mutum za ka sayar, muna da shinkafan da yake shinkafa ne mai daɗi, kilo ana sayar da shi matsalan dala goma. Sannan muna da shinkafa da yake kilo gomansa ana sayar da shi mai dala biyar. Sai ka cuda wannan jinsi guda biyu sai ka sayar da su maimakon mai jinsi mai kyau, wannan haramun ne. Haka kuma mutum matsalan kamar da suke shiba misali ka cudan ya mai ruwa da nono, haramun ne. Hukunci na hudu, kaya da aka sanya shi wakafi baya a sayar da wannan kayan, sai dai mai in ya zamana wannan kayan ya bata baya amfani da shi. Matsalan kamar sajjada ne da aka ba masallaci, aka aje masallaci wakafi ya kai lokacin da yake cikin wannan masallacin baya amfani da wannan sajjada, kuma baya amfani da shi cikin wani masallaci daban, to idan za a yi a sayar shi an yi a sayar shi, me za a yi da kudin? Ina ji ya zo cikin littafin wakafi, abinda za a yi da kudin ne shine me za a sai mai mafi kusanci da wannan sajjada ne a sake a sa cikin wannan masallacin. Sa'annan hukunci na biyar, saida ko bada hayi ko saida sayarwa da yake gidan da yake ka ba wani hayi, wannan ba laifi. Idan ka ba mutum hayi sai me yana cikin gidanka sai ka sayar da gidan, ba laifi. Amma wanda ke cikin gidan sai lokacin mai hayinsa ya kai, to lokacin mai shi wanne sai gidan zai yi amfani da wannan gidan. Hukunci na shida, sai da sayarwa da yake kayan da suke jinsinsu daya, da za a sayar da su da ma'auni, dayansu ya fi ɗaya yawa, haramun ne, wannan riba kenan. Shi ne mutum za ka ba da matsalan alkama kilo dubu matsalan, sai kai a baka alkama kilo dubu da me da dari biyu, to wannan haramun ne. wayannan hukunce-hukunce guda shida da muka ambata abu ne da ya kamata bal wajibi mu kiyaye su a wurin mai sai da sayarwarmu. Bayan haka sai da sayarwar da muke yau da kullum mun yame musawwara shi a cikin mai wannan halaye guda hudu da za mu ambata. A wani lokaci lokacin sai da sayarwa tsakanin kai mai masayi da wannan mai zai saya a wurinka da mai sayarwa ya yi kudi da za ka ba shi da kayan da zai baka ka ba shi yanzu ya baka kaya kuma mai kunya ko ajjala shi zuwa wani lokaci. To wannan halayya mun yi mai musawwara shi a cikin wayannan halaye guda hudu da za mu ambata. Da farko shi ne kayan da za ka baye da kudin da za ka karbi ya zama mai nakadan ne, yanzu za ka ba da kayan kai kuma a baka kudin. Wannan hali na farko kenan. Hali na biyu za ku yi mu'amala ne cewa kayan za ka ba da shi bayan mai sati biyu, ni kuma zan baka kudin bayan sati biyu. To wannan mu'amala kenan da ake ce mata nasi'a, yani ajalan zuwa wani lokaci za wannan mu'amala, yani ko wannan mu'amalan za ta tabbata. Shi ne cikin fiki ake ce mai bai'u dainin bidainin. Sannan hali na uku, yanzu zan baka zan sallama maka kayan amma kiman wannan kayan kudin wannan kayan bayan sati daya sati biyu za ka sallama min wannan kudin. A wani halin ni yanzu zan baka wannan kudin, hali na hudu kenan, ni zan baka kudin a yanzu amma yaushe za ka bani kayan bayan sati uku ko bayan wata daya. To a wurin sai da sayarwa wayannan halayya guda hudu da muka ambata abu ne da yake mai yiwuwa afkuwansa. Akwai wasu hukunce-hukunce ina ji guda biyar guda hudu da suka danganci sai da sayarwa wanne ke mai za ajjala shi, yani imma in baka kudi yanzu ya zama na kayan da za ka bani bayan sati ko ka bani kayan yanzu kudin da zan baka bayan sati daya. Don na ji saboda kanancin lokaci a sabon saduwa in Allah ya kai mu rai da lahiya za mu yi zance a kan wayannan hukunce-hukuncen guda hudu da yake mai sun danganci sai da sayarwa wanne yake mai za a ajjala shi har zuwa wani lokaci. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته.